ansar alamin walihi ila yaumiddin. Amma ba'd, yamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bayan haka, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan haduwa tamu, ina roƙon Allah ya sanya mata albarka. Ina roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta. ‘Yan uwan mu rundunar ‘yan agaji na wannan ƙungiya mai albarka, ina roƙon Allah ya ba ku ɗawainiyar addini da ƙoƙarin da kuke yi cikin hidimar addini da al’umma. Wannan yanki namu na ɓangaren ‘yan agaji na garin Azare, Katagun local government, ina ƙara jinjina muku bisa ƙoƙarin da kuka yi na shirya wannan taron bita. Mun yi wannan magana da ku na wannan gayyata lokaci mai tsawo, har Allah ya sa azumi ya zo aka sake ɗagawa sai yanzu Allah ya so. To, wannan ƙoƙari da kuke yi na horarwa ga ‘yan agaji ta fannoni daban-daban abin alheri ne kuma alfahari gare mu cewa ‘yan agajinmu za su samu ƙwarewa, su samu ƙarfin gwiwan yin aikin agajinsu a matsayin ibada, ma’ana an nuna musu abubuwan da ya kamata su yi wanda za su samu lada mai yawa. Shugabannin rundunar ‘yan agaji na ƙaramar hukumar Katagun, ina roƙon Allah ya saka muku da alheri. Abin da aka yace ni zan yi magana a kai shi ne siffofi ɗan agaji na ƙwarai. Kuma kamar da kuka sani, ina da littafi mai wannan take, in wani na da kushi a kusa sai ya miƙo mani, wadda rundunar ‘yan agaji ta ƙasa ta karɓa ya zama mallakar ‘yan agaji. Kuma ina muku albishir da cewa yanzu haka muna faɗaɗa shi bisa umarnin daraktan ‘yan agaji na ƙasa. Muna sanya maƙalar da na gabatar a taron ‘yan agaji na ƙasa wanda aka yi a Bauchi. Insha Allah ta'ala, idan muka faɗa shi ga littafin yadda yake, so da aka koda wannan littafin kowa ya karanta, to ya isar muku ga abin da ake fatan na faɗi a nan. Amma a taƙaice, zan fara da shimfiɗa cewa wane ne ɗan agaji. Ɗan agaji, kalmar da za ka fassara da Hausa shi ne wanda ya tallafa wani, ko ya taimaki wani, ko ya agaza wa wani. To, amma ɗan agajin addini fa shi ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa ciki har da lokacinsa da gabansa don ya yi wa addinin Allah hidima ba don a biya shi ba. Shakin agaji ba yi da albashi. Da zaran albashi ya shigo, da zaran an sa bari ku tashi a ɗan baku wani abu, ya fita daga aikin nan agaji, ya dawo aikin ana agaza maka. To, wane ne ɗan agaji na ƙwarai? Ɗan agaji na ƙwarai shi ne mutum musulmi wanda zai shiga wannan aiki da niyyar duk wanda yake taimakawa yana da kalmomin da annabawa suka yi yayin da suka yada da'awa cewa la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba na neman ku saka mini akan wannan aikin da nemi ku, ba na neman ku gode mini, don mi in ajriya illa alallah, don ladana yana wurin Allah. Allah mai albarka da ɗaukaka ya umarci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, ku haɗa kai da juna, ku yi gamayya a tsakaninku, ku haɗa niyyan aikata wani aikin alheri da aiki na taqwa wanda zai ƙara muku tsoron Allah. Amma kar a samu cincirin gangamayyar jama'a, wannan ya zo, wannan ya zo, kun haɗa kai alal ismi a kan saƙo, wal udwan ko ƙetare iyakar Allah. To wannan wata awanu ku taimaki juna da Allah ya ci, shi ne ana son wannan ya miƙo hannunsa, wannan ya miƙo hannunsa, mu haɗa kai cikin aikin alheri don mu taimaki addini. To shi yasa babban abin da ɗan agaji yake alfahari da shi shine don Allah yake. A lokacin da ɗan agaji ya rasa ikhlasi, a lokacin da ɗan agaji ya rasa damar yi saboda Allah a cikin aikinsa, to ya rusa wani ɓangare na kyakkyawar niyyarsa da ta sa shi cikin wannan aiki. Ƙungiyar jama'atu idaratul bid'a ya kawo ta suna babbar tambarinta da yake ƙara mata a gane bayan haɗuwar malamai da shugabanni, ɓangare na uku shine ƴan agaji, su ne kuma alamar da in an ga suna girmawa to ƙungiyar tana kusa da wurin. Tsayuwarsu shine tsayuwar ƙungiyar, himmar aikinsu shine dagewar aikin ƙungiyar. Idan ka ɓalle ‘yan agaji daga cikin wannan ɓangare guda biyu, to ka ɓangare wani reshen da sauran ba za su ji daɗin gudanar da aikinsu ba. Abu na farko da ɗan agaji zai lura da shi shi ne yana yin wannan aikin ne don neman yardar Allah. Ya shiga ne ba don a biya shi lada ba, ya shiga ne ba don mutane su yi masa godiya na aikin da yake musu ba. Gaba na biyu, wane ne ɗan agaji na ƙwarai? Ɗan agaji na ƙwarai shi ne wanda ya baiwa kowane ɓangare haƙƙinsa a cikin aikinsa. Farko haƙƙin Allah mai albarka da ɗaukaka ne bauta masa, shi kaɗai kada ya haɗa kowa da shi a cikin bauta, a bauta masa da ilimi da ibada. Kada a samu ɗan agaji na da raunin aƙida, ba ɗan agaji na ƙwarai ba ne. Kada a samu ɗan agaji mai raunin ibada, ba ɗan agaji na ƙwarai ba ne. Kar a samu ɗan agaji yana da himmar ibada amma baya bauta bisa koyarwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ‘ya’yan uwana, rundunar ‘yan agaji, gaba ta farko ina yi muku nasiha ni da ku cewa mu sanya ikhlasi a cikin wannan aiki, mu zama bayin Allah nagari masu ingantacciyar aƙida, mu zamanto bayi masu yawan ibada domin mu zama mutanen ƙwarai abin misali. sannan mu yi bautar Allah da ilimi. Abu da azuzuwa a kowane division, malaman cikinku da malaman da suke wajenku su sanya waɗannan matasa a aji, su koya musu haruffa, su koya musu alqur'ani, su koya musu aqida, su koya musu ibada, su koya musu hadisi, su gaya musu tarihi. Ya zama ga aikin Allah, ga ilimin Allah, ga bautawa Allah. Sufa ta biyu ta dan agaji na kwarai, ya zama mai riko da kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar a same shi cikin ayyukan bid'a, kar a same shi yana kyamar wata sunna daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam. A same shi in je wajen riko da sunna ne, to yana iya kokarinsa. Wannan alamar dan agaji na kwarai ne. Kada mu kasance ƴan agaji amma rukunmu da sunna yana da rauni. To uniform din da muka sa ba zai iya lillibe mana nisantar sunna da muka yi ba, amma alakarmu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta taimake mu. Wa in tudi'uhu tatadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin. Idan ka kasance cikin masu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin bin umarninsa, cikin hanuwa da abin da ya hana, cikin gaskata maganganunsa, cikin yin ibada bisa shari'ar da ya koyar, tatadu Allah zai sanya ka cikin masu shiriya. Allah zai baka shiriya mai kyau. Allah ya aiko annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin ya isar da saƙo. To duk abin da aka zo daga shi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai dan uwana dan agaji, in ka same shi addu alaiha bin nawajis, ka rike shi gam da tura mu haƙaranka. Daka yana daga cikin siffar dan agaji na kwarai. Wallahi a gaishe mai kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Abu na uku na siffar dan agaji na kwarai shine wajen kyautata mu'amala da mutane, ya zama mutumin kirki, mutum na daban abin koyi tun daga mahaifansa, iyalansa, matansa, ƴaƴansa da ya haifa Allah ya bashi amanarsu, danginsa na zumunta, makwabtansa, abokan mu'amalar kasuwancinsa a wurin da yake saya da sayarwa, abokan mu'amalarsa a wajen da yake aikin gwadago na gwamnati ko aikin yi a biya ka. In dai kai dan agaji na kwarai ne, a ko'ina ana sa kyakkyawar mu'amala dan ka zamo abin koyi kuma mutumin kwarai a cikin mu'amalarka. Kada ana kallon ka da uniform din yan agaji, amma a kasuwa ka fi kowa alhus. Ba ka da kyakkyawan harshe ko a mu'amala, ba ka da haƙuri, ba ka da yafiya ko a cikin zance, ba ka zaɓen kalma mai kyau na mutuntawa in kana mu'amala da mutane. Wannan korewa ce ba jawowa ba ce, nesantarwa ce ba kusantowa ba ce. Ya ƴan uwana, wannan uniform ɗin ya zama ko baya jikinku yana cikinku. Yanzu Malam Aminu ya kalli Malam Iliya ya faɗa masa wani abu, amma da yanzu wani abu zai tuntsire a nan sai ya taso ya yi aikin ba zai iya bari ba. To ya zama da uniform ɗin, ba uniform ɗin a gidanka, a wurin aikinka, ka zama ɗan agaji na kwarai. Lallai darasin rayuwa mai yawa mutane sun fahimta, kuma nassi daga Alkur'ani da sunna ya tabbatar mana cewa kyakkyawar ɗabi'ar mutum ita ma wata kafa ce ta da'awa. Annabi ya yi mana bushara sallallahu alaihi wasallam cewa kyakkyawan hali yana nauyi mizanin mutum ranar kiyama. Kar ka zama wasu'il kulk, mai mummunan hali, ko da daura fuska ne, ko da kankamo ne da rowa da matsin hannu da tauri, ko da rashin daga kafa ne a mu'amala ba ka da ragowa. Wannan duk tawaya ce ta hankali, gazawa ce da take nuna rauninka na rashin kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a. Idan mutum ya samu waɗannan ɓangarori guda uku, to sai mu dawo cikin aikin da zai yi. Yaya za a yi ka zama ɗan agaji na kwarai a cikin aikinka? Abu na farko da tilas mu fara da shi shine gaba ɗaya aikin agajin ka yi shi da ikhlasi na tsoron Allah, kana yi ne ittiga Allah wa billah. Abinda na gaya muku a farko, duk abinda ɗan agaji zai yi, in ka juya kamar magana sai ce a'a in ajira illa Allah. Me yasa? La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Duk abinda za ka yi shi don Allah. Abu na biyu a cikin aikin agajin, gaskiya da riƙon amana. Ita gaskiya da biya ce da Allah ya yi wa mutanen ƙwarai baiwa da ita, kuma Allah ta'ala ya ce yana tare da masu gaskiya. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga aljanna. Gaskiyar magana, kar ka zama ɗan agaji mai ɓare-ɓare da ƙarya a mutane a magana. Gaskiya a wajen kasuwanci, in ka ɓoye aibi to ka saɓawa Allah, in ka sa ƙarya a ciki ga laifin ƙarya, ga laifin ɓoye aibi. Gaskiya a cikin aikin naka na agaji, ta yadda in ka taro kuɗi na fi sabilillahi to ka kawo, in za ka ba da shawara ka ba da shawara ta gaskiya, in an ba ka amana ka rige. Amanar aikin agaji tana da yawa, ba sai kuɗi ba. In ka shiga aikin agaji za a iya ba ka ajiyan kayan mutane. In wani abu ya faɗi a nan muka yi tsintuwa, in muka juya ba mu ga liman ba, dan agaji za mu miƙawa. Me yasa? Mun yadda da amanarsa. In aka ce za a tara kuɗi a masallacin nan za a yi wani aikin alheri, sai mu ce ‘yan agaji ku cire hular. Me yasa? Mun yadda da gaskiyarku da amanar. In za a tafi a bar motocin mutane ko abun hawa yayin da ake karatu, kar wani ya ɗauke, sai a ce ku bar wa ‘yan agaji. A duk halin da mutum ya kasance matuƙar yana wannan aikin, da Allah ya kasance mai gaskiya da amana. Abu na biyu da ake buƙatar ɗan agaji bayan waɗannan shine ƙoƙari wajen umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki. Wannan yana daga cikin aikin alheri da ake so ɗan agajin musu yi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa Allah ya saukar da Al-Qur'ani ne don a yi umarni da kyakkyawan aiki a yi hani da mummunan aiki. Ya ce Allah ya aiko annabawa don su yi umarni da kyakkyawan aiki su yi hani da mummunan aiki. Ya ce addinin Musulunci ya ginu akan umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka daina umarni da kyakkyawan aiki, kuka daina hani da mummunan aiki, kuka bar mutane a kara zube, to sai kun zo gandun da lalacewarku za ta kai, ko za ku yi addu'a Allah ba zai karɓa ku. Menene umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki? Sai mu dawo hadisin man ra'a minkum munkara. Kowane ɗan agaji in ya ga ana wani mummunan aiki, to ya kawar da hannun shi, aje a tsaya ai aikin agaji, in na dagawa ne a daga, in na ajiyewa ne a aje, in na tsayawa ne a tsaya, aga cewa an yi aikin Allah. In ya gana mummuna aiki ya kokari ya hana da mi da harcensa, in ya gagara to ya kiya zuciyarsa wa zalika adaful iman. Wannan yana daga cikin abin gazawa da dan adam zai iya kasa magana, ya kasa umarni, ya kasa hanawa, sai shi abu na hudu da abu da dan agaji ake bukata yayi shine da'a da biyayya a wurin abin da bai saba wa Allah ba. Ba za ka yi aikin dan agaji ba in baka da biyayya. Ina kira zuwa ga iyaye, ku sa ƴaƴanku a agaji domin su koyi da'a a Allah, da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da'a a waɗansu ba ku ba. Yana risinar da yara su don mutanen ƙwarai, ba za ka gansu a wajen baɗala ba saboda ɗan agaji ne baya so a kai shi, ko yarinta ba za ta kai shi ba. Ba za ka ji shi ya je yana ɗaukar kayan mutane ba, don shi mai rikon amana ne an koya masa ajiyewa. Zuciyar za ta tashi da burin ya taimaki wani, domin an kai shi can ya tsaya a bakin hanya, an kai shi can ya raba abinci, an kai shi can ya ɗauki marar lafiya, an kai shi can ya raba ruwa, ya tashi ya koyi hidimar al'umma. Ɗanka ba zai tashi mai mako a zuciyarsa mai gudun jama'a ba, kuma ka gauraya shi da mutanen kirki tun yana yaro, wanda julusu ma as-salihin sababun min asbabi ziyaratil iman. Zama da mutanen kirki shi ma wata gaba ce da take sanya ƙara imani. To tun da wuri ya tashi a cikin masu addini, da shi ake tahajjud, da shi ake tarawi, da shi ake zuwa gurin wa'azi, da shi ake zuwa gurin tafsir, da shi ake zuwa dukkan aikin alheri, to ka taimake shi. Sannan ka koya masa akan aikin Allah, za a bashi umarnin abinda baya so kuma ya je yi, matukar bai saba wa Allah ba. Don haka ina kira gare ku ƴan uwana, ƴan agaji, duk wanda ya yarda ya shiga wannan aikin don Allah ya dinga bin umarni an bashi, kada ka zamanto mai taurin kai, kada ka zamanto tsakanin ƴan agaji ne haɗa wuri, ka kira wancan a waya, ka je ka samu wancan, ka ziyarci wancan, kana ta kulle-kulle kana ɓata wa kanka lokaci, wanda aikin Allah ko ka mutu ko ka rayu ba za a daina ba. To wannan bin umarnin yana daga cikin gaba mai kyau ta ɗan agaji na gari, ba a taɓa samun ka da tuntuɓe ba. Da yawa daga cikin agaji yana daga gabar da suke faɗuwa, shine a zo a raba mukamai ba a baka ba, a baka umarni ka gibi, kaga gaba ɗaya aikin agajin ya dawo kana karɓar umarni ne saboda mukami. Wannan ran da ake sawa ba ruwanka da shi, don ba dan shi ka shiga ba, da mai jar kwala, da mai koriyar kwala, da mai shuɗiyar kwala, kowa ladansa bisa ga niyyarsa Allah yake ba shi lada. Ba za a je lahira a ware masu jar kwala a ce ku yi nan, a ware masu cin a ce ku yi nan, ba a haka a lahira. Kowa gwargwadon niyyarsa, gwargwadon ladansa. An gane wannan? Ko ba ka da shuɗi, ba ka da kore, ba ka da ja, kana zaune haka kawai, to Allah zai baka ladan niyyarka, idan niyyarka mai kyau ce ta fudda mai jarfala. Mu bi umarni da duk aka ba mu. Ana wa'azi a nan, amma can nesa an saka ka a hanya, har ai wa'azin a ƙare baka zo ba, to kana da ladan niyya, kuma ka samu ladan taron da aka yi. Ko kuma lamarin nan da yanzu ya ɓaci, a ce ku zo ku tsaya a kofar masallaci, ko ku tsare kun tashi kun yi sallah a nan ƙarfe ɗaya, a ce ku je masallacin da suke sallah ɗaya da rabi, ku yi gadin baburansu ko abin hawansu, to kada ya ma nisa, kada ka ƙosa, kada ka izuwa. Yana daga cikin ɗa'a duk umarnin da aka ba ka bi, kar a ba ku rabon abinci sai kun ware naku tukunna ku je ku raba wa mutane. Wannan ba ɗa'a ba ce, baya cikin biyayya. Yana da kyau shugabanninku su ba ku nauyi, ba za a saka ku aiki a barku haka kuma ba ita tuwa bane amma dan abin da ka zame cikin kudin da ka tara dan abincin da ka iba cikin abin da aka baka dan gabali da kai cikin umman da aka baka sai ya zubar maka kikkiawar niyyar ka ta aikin agaji abu na gaba daga cikin agaji wanda zamani ya zo mana da shi yanzu shine da yawa daga cikin agaji sun zama ɗan social media to wannan social media wato cikin ta akwai abinci akwai nuzubarwa wato tana da hannun hagu tana da hannun dama amma ka sani duk abin da ka yada idan kyakkyawa ne kana da ladansa a gaban Allah ranar alkiyama idan mummuna ne kana da alhakin abin da ka yada ranar alkiyama idan kana dan agaji wani malamin addini ya shigar da kai motarsa ya kawo ka kusa da shi yayi mu'amala da kai da shi da iyalansa to kada ka kalli hannun hagun rayuwarsa ka dinga watsawa mutane kada kuna mota kuna tafiya da shi a buga masa waya a gaya mara wani sirri yanzu ma a wurin ka za a ci kada dan ya zo kusa da kai ya kawo ka kusa ka dinga ganin ɗabi'arsa ta hannun hagu wanda kowa yana da ita ta zama ita ce abin yadawarka kada kusacinku da malamai ya cutar da ku kada kuma ka samu daman kusaci da malami ya zama wa'azin ma baka aiki da shi wa'azin ma baka ji ba abin da ya dabe ka tsaya kai dai mutumin malam wane ne to malam wane ba zai yi maka maganin wannan aikin ba ranar alkiyama yana da kyau malama addini ku ba wa 'yan agajin da suke kusa da ku tarbiyya ta addini a gansu da shiga mai kyau da mu'amala mai kyau da zuwa karatun addini da kokarin hidima a addini tsakani da Allah amma in ka jawo shi kusa ka ji yadda shi daɗi ya koyi kwalliya da dukiyarka ya dinga shiga cikin lamarinka to wata rana kullu amru lillah akiruhu inna lillah za ku zo ku watse a wuce tambaɗe kuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ku zo kusa da malami don kana buƙatar makaranta kana buƙatar aiki kana buƙatar jari kana buƙatar ya tsaya maka kana buƙatar a sanka tare da shi ka amfana ko ka rushe ladan da kai kuma wannan social media ku tsaya inda Allah ya tsaya an yi rasuwa ku ɗauki hoton gawa ku ɗauki hoton gawa a cikin kabari ku ɗauki hoton masu ta'aziya ku ɗauki wannan wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi aiki iya inda za ku samu lada abinda Allah ya umarci ku nisanci dukkan abin da ya saba wa ira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kun matso kusa da kungiyar ne kun shiga agajin ne don ku tsaya da sunna ku kawar da bid'a ba ku shigo don ku tsayar da mutuncin kanku da darajar kanku ku rusa abin da ba ku so ku raya abin da kuke so matakar ya saba wa abin da Allah yake so ya kauce wa karantar wadanci dukkan wanda suke social media don Allah ku yi kokari ku ga kuna samun lada cikin karatuttuka da kuke tattarawa na malamai kuna isarwa kada inda malami ya tittibe shi za ku je kusa kada ku ibi tambayar da wani malami yayi kai wani malami su saba ku hada su wuri guda wannan yana faɗa wannan yana musa shi kada ku yanki wani bangare na maganar mutum wanda in ka hada gaba da bayan magana ce mai kyau amma in ka yanke gaba da bayan magana ta baci in ma sako ne imamuna nawa wani ku dinga sakawa domin ku muna na mutum lallai waɗannan abubuwa mu dinga auna su da gobe alkiyamar mu cewa Allah zai tambaye mu akan su ranar alkiyama yana daga cikin kokarin da an agaji zai yi wa kansa ya ga a kowane lokaci yana yi wa kansa misali cewa ni waɗannan ayyuka da nake yi mi da mi da mi ne ne nake yin su wanda nassin Qur'ani da sunna ya yadda da su zan samu lada ina da ina ya ci karo da abin da ba a so ko akai tintibe aka fadi kullum dan agaji ya tuna duk abin da ya aikata a cikin aikin agajin sa misqala dharratin khairan yarahu komi kankantar sa inna alheri mai daga saka ubansa kada ku rena wannan aiki wallahi wannan sa uniform din wanda imanin sa bai kai naku ne wa hidimar addini ba zai iya ba bazai iya ba in ka bashi ba bazai iya sawa ba taron kuma bazai iya shiga ba wani kuma Allah ya jarrabe shi kiyamar aiki yake in ga dan agajin maran sa baya jin dadi ba a bar shi ma da ya so abun koda bazai yi ba an nisanta shi dashi wani bazai bar dan sa yi ba to kai Allah ya yadda kai ya baka damar yi ma ifanka basu hana ka ba kana magidanci ka shiga kana dacci jonka Allah bai sanya kana cikin waɗanda shedan yarin jayo su zance suka kyamaci abun ba tunda ka zo ka shiga za ka yi aikin Allah to ka sadaukar da rayuwarka ka yi shi don neman yardar Allah ka sani duk abin da ka aikata mummuna a cikin aikin agaji koda misqala dharratin sharrin ne koda bai fi ƙwayan zarra ba na sharri ya rashi ma zai gani wato za ka gani a cikin aikinka a duniya da lahira gaba ta gaba ta ɗan agaji na ƙwarai baya fin ƙarfi ko zalunci ko murƙushe wanda ya fi a cikin aikin agaji aiki ne da yake buƙatar almuslimu aqul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne duk inda yan agaji kuke ku so junan ku zamanto kaman wata ɗabi'ar soja in yanzu tattare soja kana dukansa in motocin soja suka zo suka dirka kuna in za su tambaye ku me ya faru ya za a yi shiga fadan ɗan uwansu zasu haka ne to amma ku ba haka za ku yi ku tsaya za ku yi ku raba sannan ku nuna wa ɗan uwanku ƴan uwantaka ta hanyar ku yi masa nasiha in shi ne ba daidai ba in shi ne akan daidai ku tashi ku nemo masa haƙƙinsa kada idan kana discipline kai busguna waɗansu kada idan kana posting ka zaɓo wani kullum ka dinga kai shi inda bai kamata ba da wannan kai shi inda bai kamata ba dan iyayya ko kana tura shi inda zai fi ka samun lada a ranar alƙiyama kada ku dinga taruwa kuna ƙwace uniform ɗin juna ana tirsasa mutum ba a ɗaukansa a matsayin mutum ana ture shi ana aibata shi ana sukarsa ana kushe shi me yasa saboda yana da ran baka da shi idan an zo an raba abinci ku hana su in an zo an shiga mota a mai da su baya a sa su a buki abinda ake cewa kashin dankali wani lokaci za ka ga yan agajin suna yi babba a gaban mota sauran a cikin mota yaran a buki me bambancin ku da kashin dankali a kai wa manya su ci abinci yara sai daga baya in manya sun rage yara su ci don Allah sanya adalci a daina murƙushe ƙanana a taimaki juna a ƙaunaci juna duk ɗan agajin da uniform ɗin sai ya yage ka sai yan agaji ku ɗinka masa uniform bai ma san wanda ya masa ba in ɗan agaji tattalin arzikinsa ya karye ku kafa adashen naira kwabo ku raya mar tattalin arzikinsa wani ba bai sani ba haka ƴan uwantakan addini yake in yi gobara ku je ku tsaya wannan agajinmu ya rasu ina nan garin aka bar labari na je na wuce daga garinmu na je wurin da muka je jana'iza sai na ce za a ɗauko shi na ce ƴan agaji ku shiga ku ɗauko shi to da har ya biya kuɗin zai tafi kamfin na bauchi na Allah biya wallahi wannan abin ya soyantar da abin a zuciyar wata uwa ta ce wannan ƴan uwantakan da ƴan uwansa suka nuna mar ya ban sha'awa ni ma ɗana sai ya shiga wato ku dinga nuna wa ƴan uwanku ƴan uwantaka kada ku bari jarin wani ku ya karye kuna gani sai in ba za ku iya ba ko gonar wani kuke wucewa ya kasa nomawa ka gaya wa sauran matasa su je su noma ko a kawo kwabo-kwabo naira a tara a bai masu aikin ƙarfi su je su masa wallahi Allah zai taimake ku a cikin wannan aiki duk wanda ba zai samu damar zuwa wa'azi ba ya kawo kudinsa asusun yan agaji a sa kudin a yan agaji su samu su ci ni na ga muhimmancin zuwan yan agaji wajen wa'azi na sha ba da misali mun je za mu yi wa'azi wannan hada kayan sautin kaptin mu aka sa hadawa akai iya kokari a kare haka muke wa'azin babu kayan sautin kuma na tikila da mun je da mutum daya zai hada ai ina fata an gane to kada ku bari wannan aikin kuna ci ku bar su in sun je su je su aikin a aikin Allah ba amar haka wanda diya iya ya shiga yi ɗan uwana ɗan agaji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ɗan uwantaka mu zama kamar gabar jiki to kuma ɗan agaji ina muku nasiha da wannan hadisi ku zama ɗan uwan juna kamar gaba ta jikin mutum wanda idhastaka minhu udwan tadaa lahu za'ibul jasad bi sahri wal huma wanda in ya batte ciwo kamar dukkan jiki zai yi zafi a yi zazzabi ya karka tana ciwo a ciyayin cikinka duk abin da ya faru da ƴan uwanku ko aure ko mutuwa ko jaje ko murna dan Allah ku fimewa a wajen ku je ku tsaya ku nuna dan agaji ne za ku masa aikin agaji ku kame bakinku akan junanku duk wanda ka san sirrinsa imma yana malamin addini imma yana dan agaji dan uwanka imma yana shugaba ko makwabcinka ko makusancinka kai kokari kai mai nasiha idan ka gagara ka dinga masa addu'a amma wallahi bibiyar juna tana jawowa kai tintabe idan ka ji wani bawan Allah ka gamu da jarrabawa domin wallahi Allah yana son bayinsa na kwarai in ka taba wani Allah ba zai barka ba yana daga cikin alama dan agaji na kwarai kada yayi amfani da aikin agajinsa yazo yana maula yana bani ba kowa ya nemi sana'a shine abin da yanzu muke karawa a cikin wannan littafin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin koyarwarsa da yace wani sahabi kaje jeji ka daura itace a kanka ko a kafadarka ka zo ka yi yawo a saya ko ba a saya ba ya fi maka alheri a kanka je kana roƙon wani ya baka ko ya hana ka kada dan wane ya san ka dan agaji kai ai amfani da aikin agaji kuma kana maula zan sai hula zan sai takalmi zan sai lenya zan sai a haba dan uwa kai iya kokarinka ka ga kana da sana'a sai dai ka ce maka ba a ce maka maka ba yana daga alamar jarunta ta zuci ka ji a ranka wallahi da abaga wanda ka bayar duk wanda yake yawan san a bashi zai yi maula ita ko maula gardi ne da ita amma ba ta da zaki idan kai yana karewa sai ka komo ka sake yi in ka kuskura ka fara baraka da yana da wurwa kai ƙarya dan a baka ka zuga wani dan ya baka kana tara da gefe ba san me gaskiyar zuciyarka ba kana ta dafa dafe wallahi duk maula ce take jawo wallahi duk wanda yake abin yi tsakanin sa da Allah yana neman halal to wallahi duk wanda ya miƙe ya miƙa hannu wallahi ku sani ba ya miƙe kafa ka isa ka je gidan mutum ka miƙa hannu kuma ka miƙe markafa a falansa yana yiwuwa ba za ka iya faɗan gaskiya ba za ka iya aikin Allah ba don Allah kada ya amfani da wannan abu a yi maula har zuciya ta mutu ko a shiga bane-bane ko wani tumasanci ko a shugabannin ƙungiya ko a malamai har a zo ana cin karo da juna har a yi ba alhaki maimakon a samu lada yana daga cikin alherin wannan aikin mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa aikin agaji ya koya masa zuwa sallah da wuri aikin agaji ya koya masa zuwa wajen wa'azi aikin agaji ya sanya masa son malamai mutanen kirki aikin agaji ya koya masa duk inda ya ga mai rauni yana son ya taimake shi da yawa daga cikin yaran da ba sa zuwa masallaci da wuri ku sa su aikin agaji har manyan kunan suna riga waɗan zuwa masallaci ba ga tasirin aikin ya amfane ka ba wa'azi da yawa za a yi malamai ba su je ba shugabanni ba su je ba amma ya haɗa gisira wajen ba gane cewa wannan aikin agajin bayan ka samu lada a cikin sa ya koya maka zuwa wajen wa'azi ba yau in marasa lafiya suna asibiti ana yajin aiki yan agaji za ku je ku aikin talle in ana gobara yan agaji za ku je in wani ya faɗa rijiya yan agaji za ku je duk na ga a wajen training a koya muku wannan a koya muku wannan a koya muku wannan tun kana yaro ka tashi kana so ka yi mi ka taimaka wa al'umma mushin ba aikin da wani ba zai iya ba wani ka ji shi shiru ba ruwansa da kowa ba zai taimaki kowa ba zai sa baki a hidimar kowa ba duk mutumin da ya shiga hidimar dan uwansa Allah yana shiga hidimarsa man kana fi hajati akihi kana Allahu fi hajatihi duk wanda ya shiga hidimar dan uwansa Allah zai shiga hidimarsa ku shiga hidimar al'umma yan agaji Allah zai taimake wannan aikin Allah zai saka muku shi a duniya ko a lahira wataƙila shine sanadin albarkar rayuwarka kai rayuwa kana matashi mai addini zaka shiga ran arshin Allah kai rayuwa mai kyau Allah ya ji kanka ya baka mata ta gari kai rayuwa mai kyau Allah ya ji kanka ya baka ƴaƴa masu albarka kai rayuwa mai kyau Allah ya ji kanka ya baka abin da zaka ci sai dai ka ba wani ba a baka ba ka shiga hidimar addini Allah ya ji kanka ya baka imani mai kyau gangariya ka koma ga Allah ahlus sunna na gaske wallahi wannan aikin ba zai fadi a banza ba ba za ku taba yin sa ku yi hasara ba ba za ku yi nadama a duniya da lahira ba ma iyayenku za ku yi alfahari da ku sanan duk wanda ya rasu ya bar ƴaƴansa ƴan agaji ya bar ƴaƴa nagari masu albarka masu himma da ibada da aikin Allah yana daga cikin alherin wannan aikin da yara da yawa da suke shaye-shaye ba za ka samu cikin ƴan agajin ba idan ka je cikin fursuna in ka kai ziyara na kai ziyara kwana biyar ko shida kafin sallah a wani prison na samu mutum 100 da wani abu sun matasa ne yan shekara 35 25 amma wallahi duk cikin su muka ce akwai wanda bashi ake bin sa a biya masa babu daga shan kwaya sai sayar da kwaya daga sata sai sayar da kayan sata kuma duk matasa ne abin alheri cikin su ba za ka samu dan agaji abin da ya bani tausayi da su wasu a ciki suka koyi Fatiha a wannan watan wani bai taba sallah ba sai a wannan watan wani tun da yake bai azumi ba sai a wannan watan nace kuma shugabannin gidan yarin Allah ya saka ku da alheri to irin wannan aikin yana kange mutum daga mummunan aiki kalli sallah Allah ya ce tanha anil fashai wal munkar tana hana alfasha tana hana mummunan aiki ku kusantowa da mutanen kirki shi yasa nace julusu ma asalihina wallahi sababu min asbabi ziyatul iman yana kare imani yana sa ka zama kirki kar ku rena wannan aiki kar ku fita daga cikin sa kar ku zamanto da munyi kar ku zamanto na rigawa na shiga a ci gaba da yi da kai mutu karaba duk mukamin ka karka daina duk matsayin da ka samu tsaya ka taimaki wannan aikin koda baka samu damar lokaci na sa uniform din ba to uniform din yana zuciyarka ka dinga bada tallafi da zai taimaka waɗanda suke ciki rage samarin wannan littafin gaba ɗaya ba amma dai na san ka'ida ce ta kuta yin agaji don wasu daga Ghana Cameroon Niger duk suna kira na waya tunda akwai lambar waya ta ciki kuma ga malam yana zaune kare wata kile faɗi wani abin da ban faɗa ba na sha'awar na ji daga gare shi kai hakuri zan takaita anan in bashi isasshen lokaci domin shi ma ya isa mana da sako abin da ne tuntube ci abin da na faɗa Allah ka yafe mini abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu ladan sa alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم